وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren Laraba biyar da watan Jumadal Ula shekara 1444 Hijiriya wanda ya dace da 29 da wata na 11 watan Nobambar miladiya 2022 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na juma'a da aka bi sani da masallacin uld a wannan unguwa ta maboyar amare a wannan gari mai tarin albarka na tawa ubangi subhanahu wa ta'ala bisa kaddara wasa da yardasta da amincewarsa ya kaddara dawowar mu lafiya bayan hutu na sati biyu da muka tafi ta dalilin wata fita da muka yi ta da'awa Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna yau za mu tashi darasi na 39 a cikin jerin tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da wancan satin da muka tsaye da karatu mun kwana aya ta 223 a cikin wannan sura ta baqara fadin Allah subhanahu wa ta'ala نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يوضا مفسر آية قدابي كتل إذن الله سبحانه وتعالى يا يردا سوني آية تقريبو دا إشرين دا هدو دا قريبو دا إشرين دا بيرسي الله يتي أرما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى أتكن للتفسير للتافي سنة أسباب النزول يتشون آية تاسب كني أكن عبد الله أن رواها لكتن أبني سبحانه وتعالى يكي هناسا game da yanke zumunta da kuma yanke alaka da dan uwa eh dan uwar matarsa wanda ke shi dan uwa ne da matar Bashir bin Nu'man Abdullahi dan Rawaha yayi rantsuwa cewa ba zai ƙara zuwa gidansa ba har abada sannan kuma ba zai masa magana ba sannan kuma ba zai sulhu idan wani abu ya taso tsakaninsa da iyalinsa ba to sai yake cewa na riga na yi rantsuwa akan bazan shiga ba bazan yi kuma rantsuwa abun kula ce abun lura ce da ya kamata mutun ya kiyaye to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum kada ku sayya Allah subhanahu wataala ko rantsuwa da Allah subhanahu wataala ya hana ku watan yin biyayya da kuma abun da ya shafi watan jin tsoron Allah da kuma sada zumunta da ma abu ne shahi yin sulhu tsakanin mutane al-imamu al-tabari da al-imamu al-qurtabi alayhi ma rahmatullahi ta'ala wanda al-imamu al-bagwi shi ma ya kawo wannan zancen suka ce wannan ayar ta sabka in ji fadar wasu malumai akan abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda wanda yake sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suriki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da hadisatul ifk ta faru ake wa Aisha radiyallahu anha wa ardaha iran ƙarya munafiki suka yayada a cikin garin Madina to daga cikin wayanda suka ce an ce suka fada akwai Mista wanda yake dan uwa ne da Abubakar Siddiq kuma Abubakar kin yana infaki akan sa yana ciyar da shi to sai Allah subhanahu wataala ya jawa Abubakar Siddiq watan kunnai akan fadar sa cewa ba zai ƙara ciyar da shi ba ba zai ƙara infaki da dukiyar sa ba akan wanda yake fadar magana talalanci wa wadiyar sa Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan shine maganganun malumai akan dalilin sabkan wannan ayar idan muka dubi tafsirin ayar Allah ya ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum kar ku sanya watan kada rantsuwa da Allah subhanahu wataala ya hana ku ku rantsa da Allah da zai hana ku watan antubarru akan ku yi abun da yake aikin nagarta aiki wanda yake zababbe aiki na imani aiki na musulunci kuma kada wannan rantsuwar ta hana ku abin da ya shafi jin tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana zo ma abin da shi Allah yake so da kuma abin da Allah ya hana sannan kuma kada Allah subhanahu wataala ya kaddara rantsuwa da Allah ya hana ku yin sulhu tsakanin mutane wanda wannan maganar tafirin jaye ga maganar Imam Suyuti akan abin da ya fada cewa ta sabkanya akan Abdullah ibn Rawaha maluman tafsiri in su al-Imam al-Qurtubi suka ce wannan ayar tana da ma'anoni kamar haka ay la tahlifu billahi kadhibina idza aratum albirra kar ku kuskura ku rantsa da Allah subhanahu wataala kuna masu ƙarya da wannan rantsuwar har in kuka nuhaci yin aikin nagarta idan kuka so yin aikin nagarta to kada ku kuskura ku yi rantsuwa ta wasa a cikin wannan al'amarin wasu ka ce ay la takthiru min al-yamini kada ku yawaita watar yawan rantsuwa a lokacin da kuke zance fa innahu ahyabu lil qulub domin shi yawan rantsuwa na daga cikin abin da yake watan tafiyar da watan lalata zuciya yake sanya zuciya ta kasa samun qana'a a rayuwa al-imam al-qurtubi ya cigaba cewa daga cikin fassara da malamu suka yi wannan ayar la taj'alul yamina billahi quwwatan li anfusikum wa uddatan fil imtina'i min al-birr kar ku sanya rantsuwar ku da Allah subhanahu wataala ta zamanto abu mai karfi wa kawunan ku da zai hana ku har ya zamanto makami ko ya zamanto matakalar da zai hana ku saka wa mutane da aikin alkhairi ko kuma ku yi aikin da yake nagarta aikin da Allah subhanahu wataala yake so idan muka dubi kalmar la taj'alu malumul lugha suka ce wannan la nahayi ce Allah yana hanawa ne shi yasa fi'ili mudari'i da yazo biyo ya biyo baya gare sa sai yace taj'alu sai zaman to fi'ili mudari'i sai zaman to mi domin harfu ce ta mi tajazami sai zaman to man majzumun bimi bila annahiya wa alamatu jazmihi hazfun nun sai aka shahi nunun saboda fi'ilin min af'alil hamsa ne ina fatar mun fahimta to taj'alu fi'ili ne mudari wanda ke fi'ili min af'alil khamsa aymanu kuma jam'i ne na al-yaminu mal suka ce abinda ake ni da al-yamin huwa ta'kidu shay'i bi dhikri mu'azzam bi sighatin makhsusa shine tabbatar da abu da ambatan abu mai girma ta hanya wanda take kebantacciya shine ake ni da al-yamin rantsuwa mutun ya tabbatar da wani zance ko wani abunsa ta hanyar ambatan abu mai girma kuma ta hanyar take kebantacciya ko ya kasance mutun zai rantsuwar bilba'i kace ai istimarin harful ba saboda lannahu min huruful qasm ko kuma atta ita ma harful qasm ce ko kuma alwaw domin huruful qasm guda uku ne akwai alwaw akwai alya'u akwai atta'u kuma akwai alba'u kace wallahi tallahi billahi ko wasu kace a'a ana iya cewa shi abinda ake nihi da al-yamin huwa tawkid ko hiya tawkidul amrin al-mahlufu alayhi bi dhikrillahi aw ism min asma'ihi aw sifatun min sifatihi ala wajhin makhsus abinda ake ni da rantsuwa watan shine tabbatar da al'amarin da ake rantsewa akan sa ta hanyar ambaton Allah subhanahu wataala ko suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, ko sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan yanayi wanda yake kebantacce. Idan nace wallahi, kaga na rantse da wake nan, ina rantsuwa da Allah, kuma kana iya karantse da sifar Allah ka ce warrahman, domin arrahman sifatu min sifatil llahi, ko kuma al-alim, al-alim sifatu min sifatil llahi subhanahu wa ta'ala, kace bil alimi, ina rantsuwa da wanda yake masani, wanda yake sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, ya sifantu da ilimi. Duk wanda mutun ya rantse daga cikin wa'annan sunayen, to malamai suka ce rantsuwarsa ta yi. Daga cikin abun da malamai suka ƙara tabbatarwa akan wa'annan huruf kun guda uku, harfu kin alwaw, mutun zai ce wallahi, kuma zai zo ne baya gare sa kasjari zai dokawa, domin harful qasam idan yazo abinda zai biyo bayan sa na suna ya kunu majrur. Ina fata mun fahimta a Qur'ani, in kana bibiya zaka ga wannan suna da dimbin yawa da Allah yayi bayanin sa, ko kuma kace alba, kace billahi, ko kuma tallah. Amma gurin rantsuwa, inji malaman lugha suka ce alba'u a'ammu li'annaha tadkhulu 'ala adh-dhahir wal mudmar, ita ba'un in za a rantse za a yi isti'imali, za a yi amfani da ita, to harafin ba'un yafi game gari, shine a'ammu yafi hadewa, yafi gamewa bisa da kayir amfani da wawun ko kuma mi ko kuma ta'un, domin ita ba'un tana shiga a cikin abin da yake zahiri ko kuma abin da yake watan mudmar, sannan kuma tana shiga akan abin da ya shafi suna ko kuma wani sunan ma, sannan kuma ita idan ta shiga ana iya kawo fi'ilin ko kuma a shahi fi'ili, ana akwai abin da ake cewa fi'ilul qasmi, fi'ili na rantsuwa. Wani lokaci idan ba'un ta zo take zawwa da shi ko kuma ta shafe sa, sabanin wa'incan wanda ba sa da wannan khususiyar, idan kadi bil zahirin alqur'ani mai girma, inda ba'un take zawwa tare da fi'ili na qasmi, Ubangiji ke cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim, wa aqsamu billahi, kaga wa aqsamu fi'il, wannan fi'ili na menene, na rantsuwa ne, wa aqsamu billahi, wannan fi'ili ne na mi, na rantsuwa. Sai kuma aka ce billahi, alba harfu mice ce, harful qasam ce ko, sannan kuma wato si Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mi, ismul majrur kuma shine wanda aka yi rantsuwa da shi. Akwai kuma lokacin da za a zo babu ba'un a cikin karatun, misali kace billahi la af'alanna kaza, ina rantsuwa da Allah zan yi kaza, kaga babu fi'ilul qasmi a cikin wannan jumlar ko, to wannan abinda malamai suka faɗa. Sai abinda ya shafi rantsuwa, aqsamul halifi, rantsuwa, masu rantsuwa sun kashi kashi kamar haka, inji malamai, musamman ma ibnul qayyim al-jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala ya kawo wannan zancen, yace ababe guda biyu ke rantsuwa. Abu na fari wanda yake rantsuwa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, ya kasance wanda zai rantse shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma Allah yana rantsewa da sifofinsa kamar da ya tabbata a hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama. Ina fatar mun fahimta. Shi yasa in ka karanta hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, Allah yake cewa hadisul qudsi, wa izzati wa jalali, kaga wa izzati wa jalali, ina rantsuwa da girmana da kuma dukkakata, kaga wannan rantsuwa ce ko, waye rantse? Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ya ce wa izzati wa jalali, to kuma wani lokaci Allah yake rantsewa da wasu ababe da cikin halittunsa, Allah yana rantsuwa da wasu abubuwa na halittunsa, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse akan ababe suna da dimbin yawa a cikin alqur'ani. Allah rama zano mana abu guda goma da Allah ya rantse da su a cikin alqur'ani mai girma. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da attini da azzaitun a wannan ayar, dai kenan mun ji dai, mu je ta biyu goma za ka ambata, mu je wal fajr a ramma. A nan ayar Allah ya rantse da abu guda hudu. Allah ya ce wal fajr, yana rantsuwa da lokacin da alfijiri, sai ya ce mi wa layalin ashar, da kuma kwanaki guda goma masu tarin albarka, sai ya ce mi washafa'i wal watar, yana rantsuwa da kuma wato ashafa'i wal watar, sai kuma ya ce mi wal layli idha yasir, kaga rantsuwa guda nawa kenan, biyar, saura biyar a ramma.
Allah ya ce washamsi wa duhaha, nan Allah ya rantse da rana da kuma hantsinta, sai kuma ya ce Allah ya rantse da al-layl, dare, lokacin da ya watan ya biye wa ita ranar, sai kuma mi katuma ya aya daya washamsi wa duhaha, sai je mi wanda hari والليل إذا والسماء والأرض ونفس أرمى أيكن كي أجمع يا أمة تقول أقول ما كنن تك وانا رنسواني ده الله يهيد وإن أبابي تو ولا سكت مينين هكيم أنا الله يرنت إذا حلي تونسا سكت إذا كذا الله يرنت إذا حلي تونسا تو دين تكيم قدا أكوني daya cikin guda uku ne abu na farin ta'zim li hadhihi al-makhluqat dan annaka girman wa'annan halittun duk abun da kaga Allah ya rantse da shi to ba karamin al'amari bane da Allah ya rantse da al-fijr ba karamin al'amari bane da Allah ya rantse da rana ba karamin al'amari bane da Allah ya rantse da dare kuma duk abun da Allah zai rantsuwa a kansa ko ya rantse a kansa idan ka tsaya ka maida hankali ka natsu zaka gano akwai karatu mai dimbin yawa a cikin sa jama'a ko mun fahimta yanzu ka dibi kawai rana da Allah ya rantse da ita dan Allah sa'idan ka kalura irin yadda rana take fitowa daga gabas da kuma yadda take takowa ta zo tsakiya da yadda take kuma faduwa kai karan kanka ka san wallahi karatu ne mai girma jama'a ba haka bane to duk abin da Allah zai rantse da sa abu ne wanda yake da girma kware da gaske abu ne suka ce daga cikin abin da ke sa Allah ya rantse ko hikimar da ke sanya Allah ya rantse da abu akwai tawkidul jawabul qasam dan Allah ya tabbatar da ya watan jawabin qasami da yayi bayani abu na uku kuma watan ay ta'zimul muqsim Allah yana girmama abinda watan ya rantsi akan sa abu ne wanda yake da girma ina fatar mun fahimta to sai wannan suka ce abu nabi wanda yake cikin wanda yake rantsuwa kuma bancin Allah yana rantsuwa to kuma haka al-halif kuma sai ayyakunul halif huwal makhluq sai zaman to wanda ke rantsuwa kuma shine abun halitta ma'ana halittar Allah ita ma tana rantsuwa halittar Allah subhanahu wataala tana mi tana rantsuwa shi yasa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da al-Imam al-Bukhari fitar da shi annabin Allah yake cewa ala inna Allah azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum usaurara Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hane ku, yana muku gargadi, yana muku hannunku mai sanda, yana jin hankalinku kada ku kuskura ku rantse da uwayenku, in za ka rantse ka rantse da babanka, kada ka rantse da kakarka, kada ka rantse da kushewar kakarka, a'a, in za ka rantse sai annabi Allah ya cewa faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, duk wanda zai rantse in rantsuwa za ka yi to ka rantse da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka watan kai shiru wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi to menene hukuncin rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya rantse da wani Allah menene hukuncin sa malai suka ce rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala tana da hali guda biyu halin farin shirkun akbar shirka ce babba idan aka ce shirkul akbar shine shirkan da ke fidda mutum daga cikin musulunci ma'ana mutum ya fita daga cikin da'ira ta addini sai ya furta kalmar shahada sabuwa ina batar mun fahimta duk wanda yayi shirka babba malam ya warabu da addinin Allah ya walwale mu bayyarsa da Allah subhanahu wataala ya Allah ka kare mu da yin shirka babba to wannan shirkar babba suka ce in i'taqada al-halifu anna al-makhluqa bihi musawi lillahi ta'ala fi at-ta'zim amma da sharadi ya ake gane cewa wannan rantsuwar mai girma ce shirka ce babba suka ce idan wanda ya rantse ya kudurta a zuci cewa abinda ya rantse da shi ya daidaita da Allah a wajen girma to a lokacin mutum ya bar musulunci jama'a ku kun fahimta duk wanda zai rantse da wani abu ko wani shehinsa ko wani kabarin kakansa ko kabarin malaminsa ko da annabi zaka rantse da shi idan ka daidaita manzon Allah da Allah a rantsuwarka to ka walwalin bayyarka wa Allah subhanahu wataala ba a yarda ba ka rantse da wani da zaka daidaita shi wani nan da Allah subhanahu wataala a girma shi yasa duk wanda zai rantsi da wani shehun sa yace na rantsi da shehu kaza in har a zuciyar sa yana nihin wannan shehun ya kai matsayin da za a daidaita sa wa Allah subhanahu wataala na rantsi da Allah ya kafirta ya bar addinin musulunci jama'a ku kun fahimta dole sai ya dawo ya saki kalmar shahada wannan shine abinda musulunci ya karantar ubangiji ya gyara zukatan mu abu nabi shine shirkul asghar shirka karama wanda zaka rantsi da wani Allah amma kuma ba kana nihin wannan duk abin da ka rantsi da shi ba ya kai Allah ya yana kai da Allah a wajen girma mutun ya rantsi da malamin sa ko wani shehin sa ko wani wali ko kabarin wani hatta kabarin annabi ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da zatin manzon Allah ba a rantsuwa da halittar annabin Allah shi karan kanshi manzon Allah ba a rantsuwa da shi in zaka rantsi rantsuwa da Allah zaka yi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da Umar dan Khattab da Usman da Ali da dukkanin sahabban da suka rada manzon Allah ba wanda ya taba rantsuwa da manzon Allah annabi ya kale sa jama'a ku kun fahimta in zaka rantsi da wa ake rantsuwa ka rantsi da Allah subhanahu wataala to menene kaffarar wanda yayi wato wanda yayi shirka wanda yayi rantsuwa da wani Allah kafin wannan hadisi ya tabbata na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda annabin Allah ya ce man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantsi da wani Allah karce na sha kabarin kakata ko kuma na shakon doguwa ko na rantse da wadi ashehi wani to annabin Allah yace faqad ashraka wannan yayi shirka to mun ji kai shirka ka yarda ko baka yarda ba su danka mushriki jama'a kun yarda hadisi ne fa na annabi ingantacce inji Nasiruddin Albani yace hadisi ne sahihi duk wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka to sai wala suka ce wanda ya rantse da wani Allah ya zaye kaffara ni ya kaffara sa suka ce kaffara sa abu guda ne ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da al-imamu al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 4800 watan da 60 daidai hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda yace annabin Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man halafa fa qala fi halfihi wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah annabin Allah yace duk wanda yayi rantsuwa kuma sai ya fada a cikin rantsuwarsa yace ina rantsuwa da Lata ina rantsuwa da Uzza to manzon Allah yace la ilaha illallah dan Allah wa yake cewa yace la ilaha illallah musulmi ko kafiri na'am waye yake cewa yace la ilaha illallah musulmi ko kafiri idan akan manzon Allah yace kace la ilaha illallah ashe babu mutumin cikin mi baya cikin cikin musulunci wannan hadisi ne ingantacce kadibi sahihul bukhari hadisi na 100 watan 4860 daidai hadisi na biyu da yake ƙara tabbatar da wannan zance yana cikin musnad na al-imamu ahmad hadisi na 1622 hadisin sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu wa arda wata rana shi sa'ad yana tare da shugaban halitta annabin Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai sa'ad ya rantsi da lata kun san lata wani gumki ne da aka yi a dakin ka'aba a makka da shi da uzza shi sai Allah ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakumuz zakaru wa lahu al untha tilka idan ismatun diza to lata gumki ne to sai shi sa'ad ya rantsi da lata yace wallahi yace billata wal uzza ina rantsuwa da lata da uzza manzon Allah yana jin sa to kuma ka san manzon Allah malami ne da wanda yake karantarwa a cikin hikima fa qala lahu sai annabin Allah yace da shi qul la ilaha illallah sa'ad ce la ilaha illallah kace ba abin bauta da gaskiya sai Allah saboda mi saboda abinda ya gabata abinda yayi menene shi shirka ne jama'a mun fahimta daga kuskure ne ka rantse da wani shehi ko ka rantse da wani annabi ko kuma ka rantse da wani kabarin wani malami ko ka rantse da wani mala'ika in za ka rantse kai ka rantse da Allah subhanahu wataala amma shi Allah zai rantse da duk abin da ya ga dama bai da iyaka ko kuma mun fahimci wannan karatun Allah subhanahu wataala ya datar da mu masu ka ce rantsuwa kashi ta kashi ta da kashi suka ce aqsamul yamin thalatha rantsuwa kashi uku ce akwai al yaminul munaqad akwai al-yaminul ghamus kuma akwai al-yaminul ghaghu akwai rantsuwa wanda aka kudurta ita ce rantsuwa da mutum zashi a cikin wani amari da zai fuskance shi yace misali mutum ya yi rantsuwa cewa abinda zai zo gaba misali kace na rantsi da Allah na rutse da Allah yau sai na yi maka kaza ka kudurta a zuci ko tun na rutse da Allah ka kawo fi'lil qasr ko ka ce wallahi sai na ma kaza kaga wannan mun'aqadi ne wanda ka kudurta cewa za ka yi kazan to kuma in baka yi ba to yanzu a watan akwai kafara idan baka zartar da wannan rantsuwar taka ba ina fatar mun fahimta sannan kuma akwai al-yaminul ghamus rantsuwa wanda mutum zashi cikin abin da ya huce amma na ƙarya ka bada labari kana zance ka dauko tarihi kace ai lokacin da ake kaza ai wallahi an yi kaza dan mu akai kaza ai kaza wallahi dan mu kuma a ƙarya ba da kai ba ina fatar mun fahimta ai wallahi dan mu aka zo auren dauren mamman ka kuma ba a zo da kai ba kuma karance to kaga wannan al-yaminul ghamus kenan ko kuma dan kasuwa yace wallahi ai da na tafi sayayyar kayan nan ai ko ni wallahi kanka zai kamo min al-yaminul ghamus kenan yaminul ghamus rantsuwa take notsar da mai yin ta cikin hutar jahannama duk mai irin wannan rantsuwar to zai tabbata a jahannama Allah ya kare mu tana notsar da wanda ke yin ta a cikin jahannama sai kuma rantsuwa ta uku tace al-yaminul laghwi rantsuwa ta talaghwi ta wasa wanda mutum bai ba cikin niyya wanda mutum bai ba a cikin niyya wanda ita babu kafara ko da baka ambata baka aikata ta ba ina fatar mun fahimta to a gargashin wannan malamai suka ce ita al-yaminul laghwi suka ce ta kashi kashi biyu akwai qasmun ala amrin madin bighalbihi bighalbati dhann fa bana khilafuhu mutum ne ya rantsa akan wani abu da yake tsammanin haka ne suka ce kai ai wallahi jiya alhamis ce misali ce ai wallahi jiya alhamis ce kuma sai tabbayin cewa jiya ba alhamis bace wace rana ce litinin ce kaga yaminul al-laghwi cikin wasa ne kai ina fatar mun fahimta to wannan ɗaya daga ciki nan to wannan rantsuwar babu kafara a ciki irin wannan rantsuwar babu kafara a ciki sai kuma rantsuwa da mutum zai yi irin cikin ana hira suka ce ai wallahi da na gansa kaga wannan rantsuwa ce kun baka gansa ba to kun ga gashi sai ni ka rantsa amma baka gansa ba to wannan rantsuwar ita ma ana kiranta da yaminul laghwi wadda wannan rantsuwar ita ce Allah yake zance a wannan ita ce ake zance a wannan zancen a wannan hurin to wace rantsuwa ce idan mutun yayi kuma ake kira da abin nan al-munqad wadda mutun ya kudurta to shine dole ya zama to wanda ya rantsa kin baligi ne idan yaro karami ya rantsa yace wallahi zan so maka kaza sai bai soyo ba ko wallahi zai maka kaza sai bai yi ba to kaga shi babu kafara a kansa saboda menene karamin yaro ne sannan kuma ya zama to aqil mai hankali idan mahaukaci yace maka wallahi in naga mu da kai sai na ma kaza kuma sai ga mu da kai kuka gaisa yayi dariya ka bashi duk kadago ko 20 yayi dariya sai ya huce kaga ba a cewa sai yayi kafara saboda menene mahaukaci ne sannan kuma an yakuna halifa billahi ya rantsa da Allah in mutun ya rantsa da wani Allah kace na rantsa da kakata sai na so kaza ko sai na kaza to wannan rantsuwar da kai yi shirka ce kai shirka karama sannan kuma ba a dokatar cewa za ka yi kafara saboda baka rantsa da wa ba baka rantsa da Allah subhanahu wataala ba sannan kuma ka zance ba a tilasta ka ba wajen yin rantsuwar ba a tilasta ka ba abu na ƙarshe kuma ya zama to ka nufi daman kana yin rantsuwa a zuciyarka to wanda ya rantsa sai ta bayyana kuma yanzu ta kama shi kafara to ya za shi kafara idan mutum ya yi rantsuwa al-munaqad sai kuma abin da ya yi rantsa a kansa bai tabbata ba misali yanzu ba ana kufa mondial ba ina yawan buga misali da shi saboda matasa da yawa suna kallon kwallo sai ka ce ai da zo an yi balo ina jin ko Senegal ce da wace ce sai ka ce ai wallahi Senegal za ta ci kwallon nan kuma sai aka ce misali sai aka ce Senegal to kaga yanzu me ya hau kanka ban ji ba ku gani da kanku kafara ko to ya dashi kafara tashi abu guda uku ne ciyar da miskini 10 nisfi sa'i a cikin abincin garin da ake ci duk wanda ya rantsuwa mun'aqad to kafara sai ya ce da miskini guda 10 ka samu miskini to waye miskini a dabar yanzu masu tahiya a masallaci ne suna ya almajidi fi sabilillahi a taimaka mana dan Allah ba mu dan Allah da annabi suna sabon Allah su ne miskini ne ko kuma a'a miskini shine wanda bai da abincin shekara duk wanda bai aje abincin shekara ba miskini ne duk wanda bai aje abincin shekara ba menene miskini ne duk wanda wanda bai da shi kuma wanda bai da abincin yau wanda sai ya fita ya nemi shi ake cewa fakiri wanda abincin yau ma sai ya fita ya nemi shi ake cewa fakiri ashe kaga miskin nan suna da yawa ko ago wasu al'azam ma su kansu miskin ne ne mu wanye lafiya to ciyar da miskini goma nisfi sa'i ka ciyar da shi nisfi sa'i kuma abinci lafiyayye da ake ci to malamai sun tattauna abincin da zaka ba su misali yanzu don ka san abincin ƙasar Afirka shinkafa to yanzu zaka dauko shinkawa ne haka ka ka masa ko kuma sai an daho an gyaro ko suka ce a'a utukin da aka ce ka dauka ka bashi shinkafar to in ka bashi bai da abin sarrafa dawa ko suka ce to dole sai ka gyara mai ayi sauce blanche misali a dan gyaro mai balayi a dan yi barbezun kaji a turo masa saboda ya jima bai hadu da abin ba sai ya dan more saboda ka ja maka garantuwa ba a ce karance ba ko kuma bai ce zancen har wasu malamai suka faɗa idan zaɓi na biyu kuma alal ikhtiyar ne mutum na da zaɓi ko kuma ka samu mutato guda goma miskini guda goma ka tunka musu tufafi kai musu tufafi kiswatuhunna ka tufatar da su shi ma wajen tufafin malamai su yi zance zaka so yadi ne ko shada ka basa kawai ka ce ya dinka ka fara ci ka fidda ko kuma a'a sai ka dinko ka ka masa ko suka ce a'a to in ka bashi bai da kuɗin dinki fa miskini ne fa ka ce kenan min baji aula ka dinko ka ka masa ya sanya gobe ba zaka sake zaka yi ranzuwa ba kan abin da haka dama ita ka fara da iyawa mutu uku ba ne ko kun fahimci karatun ko abu na uku suka ce Allah yake Allah ne da kansa yake faɗa shine itqu raqaba ko kun mutun ya intar da baiwa ka samu wanda yake cikin bawa wanda yake bawa yana cikin halin bauta to sai ka fanshe shi ka bada kuɗi ka fanshe shi daga halin bautar to tambaya annan mas'alan malamai sun tattauna yanzu babu bayu ko akwai bayu in ba wasu dan mangare wanda cikin wasu Afrika Niger ma hanyar zuwa akwai zuwan kin da suna da wannan akwai esclave a wajejen su duk da a gwamnatance in ka ce mutum bawa a yanzu to in ka kokosar ko ta yi justice wa shekara biyar zaka gidan kwasu da taron miliyan ko da wani namanta akwai tara mai girman gaske to yanzu ba mu bawa to yanzu wane ne ita ƙorƙa bakin ya yake suka ce shine kali mutunan da bashi ya kora ya hana masa zama gari mutunan da bashi ya hana masa zama gari to sai ka sauke masa wannan bashin to kai kamar ka intar da bawa ne ina fatar mun fahimta wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to shine wannan abun da ya shafi kadan daga cikin abun da ya shafi mi abun da ya shafi ai rantsuwa to sai kuma abu na gaba ita kanta rantsuwar kaga shi ahkamu shar'iyya suna hauhawa akan ta akwai rantsuwa take wajibi akwai rantsuwar take mi take ta wajibi akwai rantsuwa take mandubi ce sunna ce akwai take kuma watan mubah ce akwai take kuma makruhi ce akwai take haramun to wace ce rantsuwa take take abun nan take wajibi shine rantsuwa ta kubutar da kanka misali sai a unguwa a zarge ka a ce misali irin abin da ke ta faruwa saboda jahilci da rashin tauhidi ba a karatun tauhidi mutane sun zamanto sai karatun waƙe-waƙe da labaru da kissoshi da kallon tele kawai tauhidi mun rabu da shi yanzu da karka samu mutunan da zai ɗalibin ilimi ya ce maka ya karanta littafin tauhidi guda 20 ya sauke min gilafin ila gilaf tun bango har zuwa bango da mun karanta usulus salasa kashifin shubuhat shikenan ya san tauhidi akwai littafi ƙasa wanda ya kamata a ce ka karanta saboda shi ne babban al'amarin da ya kamata a sasu ne fondasin ne na addini fa to sai mutum a zarge su a ce wane maye ne irin yadda ake yi to don ka kubutar da kanka cikin al'umma sai ka ce a ba matsala ba kun ci maye ba ne to yanzu mu je a gidan alƙali ni zan rantse don in kubutar da kaina wannan wajibi don ka kubutar da kanka ko ana zargin ka kai wani abu ka ce wallahi ban yi ba ka zo zan rantse ana an cika ci kuɗi a kace wallahi a ga qur'ani zan yi rantsewa kuma ita rantsuwa ba dole ba sai an kawo qur'ani fa mutane da yawa sun dake cewa wai sai an zo an ta maka qur'ani kalmar wallahi ta kadai rantsuwa ce ba dole sai ka dafa qur'ani ba in kace wallahi ta hau kafarin tana nan to wannan wajibi ne na mutun ya kubutar da kansa wanda yake mandubi kuma shine mutun ya rantse wajen gyara wajen sulhu miji da mata suka yi rikici sai ta yi dan tashi wata kila irin abin nan ka san na samari musamman ma'ai mutuna cikin jenes to in ba Allah ya kiyaye ba bai rabuwa da 'yan mata ga ta gida kuma shina can ana soyayya da wata to kuma irin rashin sa'a da suke kasan su kuma ba zuciyar dangana gaire su ba ka aje sallah tana kulbuce tana bincike sai ta bi jiko kan ta hoton wata yariya ko kuma message ki wata yariya sai ta yi hushi ta tashi ta yi gidansu to kai kuma a matsayin shi na babban aboki kana son ai sulhunta sai ka duka ce ai wallahi ai kana ana son a sulhunta ka ai wallahi ita ke son shi bi shi bai da bi ma son ta tana ce mu yi mata nu'azi mu yi mata bata ji ba wallahi baki ji ba irin ayo da muka kwararo mata duk da haka nan bata jiya ba wanda irin sulhu ne ko rantsuwa a wajen sulhu ba laihi ko kuma aboki da aboki sun yi fada kai ai wallahi da azu na ga mutun nan kana tambayar ka kun baka gansa ba kun bai tambaye shi ba ko ka gan shi amma bai tambaye shi ba saboda ka dan sa ya dan ji wani abu ashe ya damu da shi sai ka rantse wannan ba laifi a ciki ko kuma mutun ya rantse akan cewa zai yi wani aiki na mubahi ce ka ai wallahi yau zan kwashi girki da kyau kaga cin abinci ai mubahi ne ko ce zan ci abinci da kyau wallahi yau he na koshi a wannan ba mubahi ci irin wannan rantsuwar ko kuma irin rantsuwa akan barin sabon Allah akan abin da yake akan meke da suna barin mubahi ko kuma mutun ya akadar da zance ka wane ya shiga zo ai wallahi jiya nazo kaga kana tabbatar da zancenka ne babu laifi a ciki kuma akwai take makaruh shine mutun ya rantsa akan aikata sabo ce ka ai wallahi yau in na kuskura raina ya bace ko sai na dan karamin kaga shan karamin me haramun ne amma kuma amma sai ka rantsa irin kai ya bace zaka sha to ko da ranka ya bace kaga shan shine mafi a'ala ina batar mun fahimta ko kuma ka ce ka ai ni wallahi yau ma shafa'i da wutar ma bai ai wallahi shafa'i da wutar ma bazan yi ba kaga shafa'i da wutar me ne sunna ce mai karfi amma kuma sai ka rantsa ba zaka yi ba to wannan rantsuwar makaruhiya ce to sai wannan rantsuwar take haramun shine mutun ya rantsa a ƙarya ka rantsa bisa ƙarya kuma babu dalilin komi ko kuma mutun ya rantsa akan cewa zai sabon Allah ce ka na rantsa da Allah waccan yare sai na yi da ita misali hasha lillah mutun ya rantsa ya ce wallahi waccan sai na yi da ita kaga haramun ne kuma sai ya rantsa to wannan ba a zartar da wannan rantsuwar ina fatan mun fahimta wallahu ta'ala alam to Allah ya ce wala taj'alullahu urdatan li aymanikum mudawu tafsiri wala taj'alullahu urdatan li aymanikum ka ku sanya Allah subhanahu wa ta'ala ko rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala urdatan li aymanikum aymanian abinda zai hana ku zai katange ku an tabarru wa tattaqu akan ku ku yi aikin nagarta an tabarru min fili barra daga fili barra albirru shine masdar kinshi albirru masdar ne munda ana nihin aikin nagarta duk aikin nagarta da Allah yake bukata ana kiransa da albirru wa tattaqu kuma ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun sha yin zance akan abin da ya shafi jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa tuslihu bainan nasi kuma ku yi sulhu tsakanin mutane kada ka rantsi dan ka rantsi da Allah ya hana ka yin sulhu tsakanin mutane wannan rantsuwar ba za ta yi maka komai ba kun babu kafara akan ka to menene ma'anar sulhu kuma menene falalar yin sulhu a cikin mutane ko san har yanzu al'ummar mu basu karantu ba basu ilmantu ba basu waye ba da yin sulhu a cikin mutane sai dai kokarin idan rikici ya hada ka da wani a dinga yayadawa ai wani da shi da wani duk zaman su abokane ga abun da ya hada su aje ana yayadawa wali a zo a zauna a sulhunta su a daidaita su mata da miji ne tayi tashi wali a hada su a daidaita to kuma sai a koma ana watsa al'amarin to jama'a sulhu na da cikin abin da musulunci yake karantarwa kuma yake jayo haɗin kai da su ya tsakanin mutane duk wanda kai sanadiyar sulhun sa da dan uwansa wallahi ba zai taɓa manta alkhairin da kai masa ba a rayuwa idan ka sulhunta mutun da dan uwansa to na daga cikin abin da ke sa ya jena kaunarka kuma kullun zai dinga tuntuwa wani mutumin kirki ne ina fatar mun fahimta shi yasa ubangi subhanahu wataala a nisa yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum ba alkhair cikin dukkanin gano da za a yi ta mutane illa man amara bi sadaqatin ba ce a zauna a tattauna a ga ya za a fidda talakawa daga cikin halin haula'i ya za a rage wa abinci kudi ya za a taimakawa marayu ya za a kula da harka da ta infa'i likita ya za a yi a ka gudunmuwa da bayan Allah da suke basa da likitoci ya za a yi musu a doka musu ma'aikata da sauransu aw bi sadaqatin aw ma'ruf ko kuma aikin kirki ya kamata wuri gaza a gidan makaranta Alhaji Wale ka ji tsoron Allah dukiyarka da Allah ya baka mi kaiwa Allah da ita yau a matsayinka kana da kuɗi kaza ya kamata a ce ai kana da makaranta kaza ya kamata a ce ka ware wasu kuɗi a cikin kuɗaɗenka da kaiwa malumai albashi ya kamata a ce akwai su malaman da suna da'awa suna da buƙatar littafai ka je ka so ka ba su wannan aikin girgine ko bakin ƙware bane ma'arufi ne ka sai magani ka kai likita ko kuma mutun ya zo irin wasu ɗan kasuwa da suka yi wani shekara uku baya da suka huce a garin nan an kasa sun yi wani tsari na wannan aikin alkhairi in aka yi maka ordonance daga likita baka da halin sai magani to ka zo suke hada kuɗi su sai magani kaga wannan duka aikin kirki ne to ban sani ba yanzu akwai shi ko babu shi Allah ta'ala alam ya irin wannan abin ya kamata a dinga hadawa a dinga yin sa sai Allah ya au islahun bainan nas ko kuma sulhu daidaita hada tsakanin mutane aikin alkhairi ne a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam النبي الله يكيتي حديث أبو الدرداء النبي الله يكيتي ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام الصلاة والصيام والصدقة بذلك سوبي إنحان إنفتا موكو أمبي الخير دقا سل الدري دكما أبن دي شافي أزمي دكما صدقة أبن دي يبي أزمي لادا يبي شبي بيكو دكما ين صدقة kadi bi girman sarakafa kadi bi girman azumi amma sai annabin Allah ya ce ala ukhbirukum bi afdala ba za ku so ba in ba ku labari in gayyi muku mafi girma game da yin sallah a yin azumi da kuma fi sadaka qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya annabin Allah wani aiki ne har yake da falala akan yin sallah da azumi da sadaka sai annabin Allah ya ce islahu zata bayyin shine daidaita tsakanin ma'abuta zumunci mutane guda biyu daidaita tsakanin abokanai guda biyu annabin Allah ya ce ladab da Allah zai baka yafi ladar wanda ya azumin nafila jama'a ku kun fahimta yin sulhu tsakanin mutane annabin Allah ya ce abu ne wanda yake yana fifiko game da yin azumi da kuma sadaka shi yasa Allah ya ƙara mimitawa Allah ya alamfala ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum sanne dai masu imani ɗan uwan juna ne ku yi sulhu ku daidaita tsakanin junanku ba a son ana rikici ba a son ana rikici a'a Allah baya buƙatar wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihakum kar ku zamanto kuna jayayya kuna cece ku ce sai ƙarfin da kuke da shi sai ya mi sai ya rage ana buƙatar kullun ku zamanto tsintsiya madorin ki daya ku zamanto muttahidin wato al-ittihadu quwwa musulunci baya buƙatar rabuwar kanu wallahi tallahi na daga cikin abun da ya daidaita ahlus sunnar kasan nan ya ƙara fidda soyayya a zuciyar malaman kasan nan yawan kungiyoyin addini a cikin wannan kasan wannan yana kungiya kaza bana cikin kungiyar sai na ji kenan in ba dan kungiya ta bane bana sansa wallahi a wajen Allah ka fadu in dai kana mai imani kana kan manhajin annabi ina mai imani manhajin annabi wallahi dukkan mu dai muke wajen Allah subhanahu wataala يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم baruwan Allah da malintarka da girman ka da tarin littafinka duk wannan ba shi bane abinda Allah yake dibi imaninka jama'a da daga cikin abinda ya birga ni da Arama tafiyar da muka yi a Burkina muka wuce Cote d'Ivoire daga cikin abinda ya birga mu wallahi Allah ya taimake su ba su da kungiyoyin addini kungiya guda ce Kristo Ahlus Sunna kuma ka je ka ga yadda ake hadin kai malam Jabir ka ga yadda aka ce ana karatu duk wani malami aka ce suna da babban malami aka ce ana karatu rannan kowa sai ya fito ka limamin masallaci amma sai dai na'ibin ka ya baka sallah ya bada sallah kai kan ka zo wajen malam karatu an zauna yahtarimunahu wa yahtarimunahum suna girmama malam malam na girmama su miye ka wannan amfanin hadin kai kuma sai zamanto a kasar suna ga cikin masu fada aji amma mu yanzu ahlus sunnah duka tsiraru sai a ce ai kungiya kaza bata yarda ba kungiya kaza bata yarda ba amma da kuna huri kaza duk abin da gwamnatin kasar nan za ta zartar na rantsi da Allah sai an shawarce ku amma daga lokacin da kuka rarraba kuka yi can da nan to shikenan kuma sai kaga ana ta cinkare babbaka su cika ransu babbaka kowace kungiya da ai mata haka aka toshe mata baki shikenan ta shiru wancan ya aka toshe mai baki shi ma ya shiru amma kawai duka abin da ke sa ana neman shugabanci a rarrabu abu guda biyu ne son duniya da son shugabanci shi ya nakar da mutane wallahi dole sai ka zan shugaba dole sai ka tara Allah ya gyara mu shi yasa Allah subhanahu wataala yace fa aslihu baina akhwaykum ku yi sulhu tsakanin wajunanku haka manzon Allah yake faɗa yace ta'dilu baina ithnaini sadaqa daidai ta tsakanin mutum guda biyu injin annabin Allah yace sadaka ne dan yake da ka dauko kudi ka bayar ba dole sai ka dauko kudi ka yi sadaka ba a'a kaga mutum guda biyu suna rikici wa junan su ba sa magana kai silar haduwar su su zamanto mutane guda daya suna sulhu annabin Allah yace shi ma matsayin sadake a wajin Allah subhanahu wataala jama'a kun fahimta wannan alkhairin ya ragu a cikin al'umma baki daya Allah ya gyara tsakanin mu haka Allah yake cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair idan aka samu mace da miji kangarewa ta aure ta shiga tsakaninta da mijinta ko rishin fahimtar juna kuma take jin tsoron abin ya faru na zalunci tsakaninta da mijinta Allah ya ce to fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha balahi wa mutane su sulhunta su a daidaita su kai Allah ya ce ku saurara was-sulhu khair Allah ya ce shi sulhu gabadansa wallahi alkhairi ne idan kai sanadiyar haduwar mutum guda biyu suka hade wa juna duk aikin da za su shuka na alkhairi sai Allah ya baka lada daga cikin namajis misallai na sulhun da manzon Allah yayi mutanen ahlul quba kusan masallacin quba shine masallacin da manzon Allah ya fara sallah a cikin sa masallacin farko a garin Madina to wata rana wani abu ya faru da su da ɗan uwansu da suke cikin unguwar har ta kai jifa wa junan su to sai manzon Allah yake cewa aka bayo manzon Allah ga abin da ya faru da mutanen quba sai annabin Allah ya ce izhabu bina nuslihu bainahum ku taida mu kuje wajen su dan mu yi sulhu tsakanin su kuje mu sulhunta mu daidaita wa tsakanin su dan ba a bukatar ya zamanto ana tashin hankali a cikin al'umma to shi wanda zai yi sulhu inji malumai in zaka yi sulhu akwai ladubbin da ya kamata ka kiyaye idan zan yi sulhu akwai ladubbin da ya kamata na kiyaye abu na fari ka sanya ikhlasi kai dan Allah ba dan neman wani abu rayuwar duniya ba haka zo kai sulhu ka bi da tashi dan dai akara jiran a baka wani abu ko kuma ka dan daidaita mutane dan dai ka samu wadan abu a'a in zaka yi kai dan Allah subhanahu wataala abu nabi kuma ya taharra al-adl kai kirdadan adalci a cikin al'amarinka kakka sanya rai a cikin zuciya a cikin al'amarin abu na uku kuma ka gina hukuncinka da sulhunka akan shari'a ta addinin musulunci abu nabi na hudu kai kokari ka zabi lokaci wanda yake datacce lokaci wanda ya dace da yin sulhu domin akwai lokacin da ko ka zo yin sulhu biye yi to kamar lokacin da zuciyar kowa ta kwanta ko ta huce kowa ya sabka sai ka zo kai musu magana abu na biyar kakka sanya gaggawa cikin sulhunka ka ce dole yau sai an daidaita a'a ka bi abin etap mataki abu na shida kuma ka dinga amfani lafuzza masu tausasawa mace ce sai tashi daga gidan mijinta ka je kai sulhu ka daidaita ka miro tashi haba ke da aka san mamaki har ta yi kaza a shekara kaza ba ta taba yin kaza ba gidanku gidan daraja babanki mutunan kirki kaza da kaza sai ta ji tana jin sanyi ke da ake ganin ɗanɗanki kaza nan gaba zai zama to kaza kuma kina irin wannan ɗabi'un ka sai ta ji sauki a zuciyarta Allah subhanahu wataala watan ya datar da mutu sai Allah ya ce mi ƙarshen aya wallahu sami'un alim ubangi subhanahu wataala shine mai ji kuma Allah ya ce shine watan masani sai Allah ya ce la yu'akhidhukum Allah aya ta karshe
la yu'akhidhukum Allah bil lawfi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum
Allah ya ce Allah yake cewa la yu'akhidhukum Allah bil lawfi fi aymanikum ومن سبحانه وتعالى لوكاتين اي باتا دا تصو مفسره تا سي متاشي باتا دا تصو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الله سبحانه وتعالى بايا يمكو عقوبه بايا كاوا كو دليفي تا دليلن رنتسوار دا كوكاي اي رنتسوار دا كوكاي دا كوكا رنتسي دا كوكا رنتسي بادا منوفا با متين يرنتسي بادا منوفا با الله تي الله بايا كاما سو دليفين wannan al'amarin walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah yana azabtar da ku yana kama ku da abin da zuciyoyinku suka aikata sai Allah ya ce wallahu ghafurun halim Ubangiji subhanahu wataala mai gafara ne kuma Allah mai haƙuri ne, yana shayyewa bayu, shi yasa idan ma kayi yaminul lagwi Allah baya kama ka da laifi. Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa, kurakuri Allah subhanahu wataala ya gafarta muna, Ubangiji subhanahu wataala ya bamu ikon kiyaye halussan mu, kuma Allah subhanahu wataala ya kare shirka da cikin zukatan mu, Allah ya kare shirka wa cikin al'umman mu baki daya, Allah subhanahu wataala ya ƙara muna kwanciyar hankali da zaman lafiya, duk mai wata bukata ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya masa, duk mai barin addu'a ta halussan mu Allah ka san sa ka san bukatarsa, Allah subhanahu wataala ka biya masa bukatarsa ta alkhairi. Yayin ya Allah akwai bayunka suke da bukatuwa zuwa gare ka, wasu ba sa da lafiya, wasu ta kariya tattalin arziki, wasu kuma iyalinsu babu daidaito tsakanin su, ya Allah ka hada hankulansu baki daya, ka biya ma kowa bukatarsa. Allah ka sanya albarka a dukiyar mu, ka sanya albarka a zuriyar mu, ka sanya albarka a lafiyar da ka bamu, ka sanya albarka a rayuwar mu, ka sanya albarka a ilimin mu, ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya. Allah subhanahu wataala ka gafarta mu, da ka gafarta mu uwayen mu, ɗan kaso mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin su, Allah ka sanya albarka a kasuwancin su, ɗaliban ilimi Allah ya sanya albarka a cikin karatu, Allah ya sanya albarka a cikin karatu, Ubangiji subhanahu wataala ya bamu ikon aiki da katunan muke karantawa, Allah subhanahu wataala ya sanya mu kasance abokan shugaban halitta a cikin aljanna. Wasallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.